كريم المنان. الحمد لله الملك الجبار، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على الحبيب المختار نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجرنا من النار. Bayan haka, ƴan uwa musulmi da muke tare a wannan masallaci, da ma waɗanda watakil suke sauraron muryoyinmu daga nesa, muna isar da saƙon gaisuwa ta ƴan aljanna, wa tahiyyatu yawmil qawlihi salam. Saƙon gaisuwar tasu kuwa ita ce a ranar haɗuwarsu da Ubangiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah da ya sa muka kasance rayayyu a wannan yini, ko wannan safiya ta Alhamis. Juma'a ne? Na ɗauka Alhamis. A wannan safiya ta Juma'a, wanda yake yau 7 ga lissafin Ramadan, hijiran fiyayyen halitta farin jakada, annabin Allah, annabin rahma, manzon Allah, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446, wanda yake daidai da yau 7 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025, kuma in Allah ya yarda za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba. A jiya, in za mu iya tunawa, muna nan tsaka da bayanai game da abin da ya shafi rikice-rikice ko kuma aure, yadda ake zamantakewa a aure, abin da ya shafi saki da makamantansu. Mun tsaya ina ga kan aya mai lamba ta 227 ko da 8 ne, 228. Za mu tashi a ci gaba da bayanai har yanzu dai akan sakin aure, saboda aure yana da muhimmancin gaske a rayuwar bani Adama. Aure yana da muhimmancin gaske a dokokin shari'ar Musulunci, saboda haka shari'a ta yi tanade-tanade yadda za a yi a kiyaye duk wani abin da ya kamata, don gudun kar ake samun matsala a zamantakewar al'umma. Allah madaukakin sarki sai ya ce at-talaqu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. At-talaqu marratan.
No.
Wa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
نعم. الله يسعدك على الخير. وبنجي مدوكتين سركية الطلاق مرتين. شي سكي داي بوكم فرقو دا نبيو أكي. Saki dai kashin farko da kashi na biyu ake yi. Shi saki ana yin sa ne marra biyu, in ji Allah madaukakin sarki. A bayan an yi saki na farko, an kuma na biyu bayan kome, to abin da zai biyo baya shine fa imsakun bi ma'rufin, ko dai miji ya rike matarsa tare da kyautatawa da faranta mata rai, au tasrihun bi ihsan, ko kuma ya ya sallame ta tare da kyautatawa har yanzu imsakun bi ma'ruf ya rike ta tare da mutuntawa da darajantawa da jiyar da ita dadi aw tasrihun ko kuma ya sallame ta sarabu auren ya rabu kenan bi ihsan tare da kyautatawa wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bi halatta ba gare ku yi kokarin sai kun nemi kudin wanke muni kun karbi wani abu daga wurin su illa an ya khafa Allah ya kima hududallah sai fa idan ana jin tsoron waɗannan matan asali manufar su ta neman a sake su din ba wai wani abu bane na neman zaman lafiya ba wani abu bane na abin da ake tunani na zaman ne ba zai daure ba saboda wasu dalilai hali ya bai saba ba ubangiji madaukakin sarki yace fa in kiftum Allah ya kima hududallah idan kun ji tsoron lalle waɗannan ci gaba da zaman ba za a tsaye da dokokin Allah ba fala junaha alaihima fi mabtadat bi babu laifiya tsakanin miji da matan cikin abin da za ta dauka ta bayar na kudin wanke muni yawa sai ta biya abin da ake ce masa kulli ta biya a kashe wannan aure din Allah madaukakin sarki yace tilka hududillah wannan bayanai da ake muku na daga cikin iyakokin Allah fala ta'taduha kada ku ketar iyakokin Allah wa man yata'adda hududallahi duka wanda ya ketar iyakoki na Allah madaukakin sarki da ya gindaya fa ulaika humud zalimuna waɗannan su ne tantagaryan azzalimai fa in tallaqaha bayan ta dawo a saki na biyu din sai kuma wata tasu ta hado su sai ya sake ta fala tahillu lahu min ba'd to daga nan ba ta ƙara halatta a gare shi a matsayin mata hatta tankiha zawjan ghayrahu har sai ta aure wani mijin wanda ba shi ba sun yi zaman aure in tasu ta hado su auren ya mutu to shikenan fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a idan miji na biyun ya sake ta bayan sun yi zamantakewa na aure zama na halal sai ya sake ta saboda wani dalili nasu da ya hado su to babu laifin mijin farkon da ya sauta yayi abin da yake ce masa muraja'a ya dawo da ita in banna an yuqima hududallah idan an tabbatar da cewa dawowa da ita din ba zai saba dokokin Allah ba wa tilka hududillahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun wadannan na daga cikin dokoki da iyakoki na Allah madaukakin sarki yana bayyana su ne daki daki da mutane waɗanda suke da hangen nesa masana to duk waɗannan ayoyi guda biyu da Allah madaukakin sarki yake mana sharhi game da sakin aure sai ko mu alakanta da irin abubuwa da ke faruwa a yau ana samun mutane masu zuwa idan an ce wani ya saki matansa saki uku sun su je su matsa su kukuta wani ma wai har rawaitowa haka haitowa ake yi sai ya cura kasa curi daya biyu uku sai ya ce wa wanda ya saki matar tasa wannan curi ne wani sai ya ce masa uku sai ya ce to baje biyu in ya baje sai ya ce to shikenan saura igiya daya shikenan wai sai a mai da auren saboda tsaban duhun kai da rashin sanin mahimmancin addini ya saki matansa saki uku ko kuma kaga yan anguwa suna cewa aure tsakanin wance da wanda kai duniyar Allah in ka tambaya me kuke nufi da duniyar Allah zan ce adadin saki da yake tsakanin su Allah kadai ya san adadin abu mu ma yan anguwa tun muna irga har mun gaji da lissafawa ya subhanallah to kaga wannan ai ba aure suke ba ko yawa sai dai kawai suna wani zaman dangin su kawai amma dai ba lissafin aure ake ba kuma duk yayin da za su biyo a nan nauyi ne da ya rataya a wuyan shugabanni dan dama irin wannan in an sani dole ne a samu tsawatarwa ta janibin shugabanni na al'umma asalin abin da yake faruwa mu a rayuwarmu a ƙasar Hausa ba soyayya ba ne babu amma yadda za a sarrafa soyayyar ne ba iya ba za mu fahimci wannan magana da na faɗa in mun lura da yawa-yawan mace-macen aure da ke faruwa bayan auren ya mutu ba shi sati ɗaya wani ma baya kaiwa sati zai fara kiranta ta waya ita ma za ta fara kiransa ta tuno da ɗan mu'amala da suke shi ma ya tuno daga ƙarshe sai ka ga ko da saki uku ne ya fara zuwa yana mammakarewa ta cikin duhun anguwa yana neman su yi magana da ita ko kuma inda ɗa a tsakani zai ce ya zo ganin ɗansa ne na makamancin irin waɗannan abu to dan haka ne shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana mutum fa ya gane abin da ya dace a ce zai yi a mutunce a darajance game da haƙƙi da ya dace a wuyansa na amanan aure idan ya saki matansa a sakin farko yanzu yana da dama ya dawo da ita kuma mun kare wannan bayanin ajiya idan har namiji da ya sau matansa ya dawo yana yace muku ya dawo da ita ku iyaye ku yi hakuri ta koma domin haƙƙin dawowa auyen sa yara ta kuma yace ya dawo da ita to dan haka ku ba ku da zabi face ku yi hakuri yanzu wannan gaba na at-talaq marratani ita ce abun duba yadda karatu yake shine idan ya sake ta sai ta dawo ma'ana suka yi komai sai ya ƙara sakin ta bayan ta dawo saki na biyu kenan sai aka yi komai to yanzu da ta dawo ne tana jiran saki na uku to lalle Allah yana ba shi shawara idan yana da kokwalwa ta daukan abubuwan da suka dace na shari'a Allah madaukakin sarki ya ce fa imsakun bi ma'ruf to ya rike matarsa nan da kyautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin aure har yana jinya wasiya da ya mana ta ƙarshe kafin ya bar duniya cewa yake yi wastawasu bin nisa'i khairan ku yi mu'amala ku yi zamantakewa da mata da kuke aure da su da alheri ku kyautatawa mata yau mata iyayen sun shagali ne to duk wani abun da zai faranta mata da kai ka dage kake wa matanka abin da zai faranta mata rai a matsayinka na shugaba jagora dan dama an ce shugaba a yaren larabci an ce shugaba sayyidul qawm suka ce khadimuhum a yau a ce a zabe ka kai ne ciyan na karamar hukumar damba to kamata yayi ka zamo cikakken mai yin hidima wa ƴan damba dan ban ma'ana karamar hukumar damba khadimuhum mai musu hidima kai hadimin su ne mai fadita shine akan su to sai ka tsoma ko abin ka taro shi zuwa ga cikin gida a matsayinka na baba a matsayinka na miji a gida da matanka da ƴaƴanka duka kai khadimuhum ne mai musu hidima ne saboda haka kai dukkanin mai yiwuwa wurin farantawa iyalin kare dan yana daga cikin abubuwa da yawanci muka rasa abubuwan da ke yawan jawo mace-macen aure rashin iya mu'amala ne tsakanin shi miji da matan shi yana kallon kawai shi mutum ne wanda mai faɗa a ji a gidansa in ya shigo yana zazzara ido yana musurai a wannan ai ba daidai ba ne kuma a tsarin shari'a matarka abokiyarka ce haka Qur'ani ya ce matarka abokiyarka ce irin mu'amalan da ya kamata ka yi wa aboki haka ya kamata ka mu'amalanci matanka da shi to don haka inda a ce haka muke ku zai yi wuya kaga aurenmu yana yawan mutuwa mu auna mu ga yadda mutane suke yi wa abokanansu mun sani za ka iya shiga mota daga nan misali za ka tafi Kano wallahi wani zai biya wa abokinsa kuɗin mota zuwa Kano amma ba zai iya biya wa matarsa ba kuma zai iya zuwa teburin mai shayi zai asali manufansa na shan shayi shi kaɗai ya je sha sai ya ga abokinsa sai ya ce a zuba ma wani ko kuma da ya je ya ga abokinsa ya ce sai kun sha ne su ce sun sha sai ya ce ka ɗauki da nawa da nasuwa ne amma ba zai iya sai ya kuma wa matansa irin wannan abun ba shi ne bi ma'ana fa imsakun bi ma'ruf ka dawo ka riƙe matanka bi ma'rufin da duk wani abin da ya dace na farantawa ka je da ita daɗi ka faranta mata rai ka sa ta annashuwa har waka ya halatta kai wa matanka wakan da babu shirme a ciki saboda ya tabbata ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ko manya wurin tsayin daka wurin kiyaye umarnin annabi shine Abdullahi bin Umar bin al-Khattab ya taɓa yin aure sayyidina Umar sai ya hanga ya hango sai ya ga kamar matan ba ta dace da Abdullahi ba sai ya ce Abdullahi sake ta Abdullahi kuma yana son wannan mata dan haka sai ya ga da nauyi ya saba wa umarnin babansa kuma gashi yana jin damuwa in ya rubuta wannan mata menene mafita a gunsa sai ya tafi gindin magani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga babana ya ce in saki matan da na aura manzo Allah ya ce masa kai masa biyya ka saki ta Abdullahi sai ya saki mata to da ya saki ta kuma sai ya damuwa ta karu guni yake yana mata waka yana begen zamantakewarsu da irin mu'amala da ta iya daga ƙarshe Umar ɗin da kansa ya ce ya dawo da ita a dawo a ci gaba da sama Allah ya daidaita yawa zaɓin wato iyaye suna da dama su zaɓa wa ƴaƴansu mazaje ko mata yadda za su aura amma fa ba mu za mu zauna musu kuma da matayen ba ko da mazaje muke lura da wannan saboda shi aure mu'amala ce ta dindindin ba a so a ce a mutu ma'ana ba a so a ce auren ya mutu so ake yin an shiga ma'amalan aure mutuwa ce za ta raba ɗaya daga cikin biyun ya mutu ko matan ko mijin ɗaya riga ɗaya amma kar a saki a ce an yi aure kuma ana tunanin cewa daga baya in ta wani ma a gefe yana ce bari ta fito ba zaura ni kuma na shiga saboda dama ana tunanin wani ba zai iya rike ta ba to ba a yin aure da manufa ta in an kwana biyu za a sake ta ta fito wannan manufa mummuniya ce kuma bata daga cikin karantarwar musulunci. Don haka ana buƙatar kulawa ta musamman da tsawatarwa a janibin iyaye na shi mai gida da kuma iyaye na ita uwar gida, ma'ana gidan miji da kuma gidan mata. A tabbata ana musu gargaɗi da abin da ya dace. Aw tasrihun bi ihsan, idan kuma ya ga bayan ya dawo da ita sai ya ga cewa halinta da ya sake ta a kayin bata canja ba, to me ya kamata yi yanzu? Sai ya sake ta tare da kyautatawa, in ji Allah madaukakin sarki. Tasrihun bi ihsan bi ma'ana zai bata gratuity. Me ya gratuity? Wannan sai mutum bai ma'aikatan gwamnati ko? Idan mutum ya aiki wa gwamnati na tsawon shekaru 35 ko ya cika shekaru 60 na haihuwa, ko 65 ko 70 ko ma menene ne suke yankawa ma'aikaci, ya cika wannan ka'idar ta sai ya retire, sai a yi me? Sai a saka shi a cikin pension wanda za a dan zaftare waɗansu allowances a saman albashinsa, sai ake bashi wannan kuma har zuwa lokacin da zai mutu. Amma za a bashi kuma wani kuɗi dugungun saboda gwamnati ta lalata masa rayuwa. Shi ne manufan abu mai ta lalata masa rayuwa, bai iya komai ba, ya je yana taimaka gwamnati bauta. Bai je ya nemi nasa ba, yana taimaka gwamnati aiki. Gwamnati kuma tana bashi abin da halaya ƙare da laftin bashi ma a kansa. To don haka domin tausaya wa rayuwarsa sai a bashi gratuity, wato kuɗin sallama daga aiki. To a nan ma wato su kansu gwamnatin sun koya ne a karantarwar musulunci. Ka ɗauko 'yar mutane a gidansu, ta yiwu babanta hidiman da yake mata kai baka isa kai mata ba. Baban kawai tausayinka ya ji saboda soyayya da take tsakanin ku, sai ya ga ba zai dace wannan soyayyar ba, sai ya ɗauka ya baya. Yanzu ya ɗauka ya baka, to ka riƙe amanar soyayyar da babanta ya lura tsakanin kai da 'yarsa, ya baka ka riƙe wannan amana, ka mutunta wannan 'ya, ka riƙe ta da daraja. Wanda daga ƙarshe in taku ta haɗo ku tsakanin kai da ita soyayyar ta mutu, me zai faru? Sai ka sake ta amma da kyautatawa, ka bata da gratuity. Ka ɗauki takarda, assalamu alaikum, kai ne wane wane, ka saki matan ka saki ɗaya, tak, shi ne sakin sunna. Ka sake ta saki irin na sunna. Sakin sunna ya yake? Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani a cikin suratul Talaq. Da Allah maɗaukakin sarki ya ce, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududillah. Kamar yadda nan in yi lissafa sai ya ce wa tilka hududillah, wa man yata'adda hududillah faqad zalama nafsa. Yace la tadri, ba ku sani ba, la allallaha yuhdisu ba'da zalika amra. Da tsammanin Allah maɗaukakin sarki ya haifar da wani abu. Dan bayanin wancan ayoyi da cikin suratul Talaq, da Allah ya ce, ya ayyuhan nabi, ya kai annabi, idza tallaqtumun nisaa, idan kun yi yunkurin sakin mata, fa talliquhunna, to ku sake su din har bukatar hakan ta taso. Amma me li'iddatihinna, a kiyaye tsarin idda. Ya ne ne tsarin idda din? Shine kada a saki mace sai bayan ta yi al'adanta da ta saba yi, ta yi wanka, mijin bai take ta ba. Ta gama al'ada ta yi wanka bai take ta ba, to anan sai ya rubuta saki. Wannan shi zai bata sauki wurin lissafin kwanakin iddanta da za ta yi. Amma kar ba sau nawa ne sai bayan ya tara da ita bayan al'ada, kuma sai ya ce ya sake ta saboda rashin sanin addinin musulunci. Malamai suka ce Allah ya yi wannan tsarin ne saboda ta yi wani ɓacin rai ne ya haɗa tsakanin ita da shi, ta masa wani abu da ya so sa masa rai. To sai Allah ya ce kada ya sake ta har sai lokacin da idda za a fara lissafin idda. Fa talliquhunna li'iddatihinna, ka lissafa kwanakin ka tara da ita lokaci kaza, kuma kai daman tunda matarka ne ka san lokacin da take al'ada, to sai ka bari sai lokacin, ka bar damuwan da ta bata maka ne kake yunkurin sakin nata. To kaga kafin lokacin jinin da za ta yi, har ta yi kwanakin jininta, kwana 5, 6, ko 7, wata ba kwana 10 za ta yi tana jinin, ta yi al'adarta ta gama, to kafin nan halama ka manta, shikenan sai ka fasa sakin. Wannan ita ce manufa, kar ka daɗa kar ka rage. Sakin auren ne ba a so a yi, amma kar mu manta fa saki kuma in ya kama dole ana yi, ana yin saki dole. Kuma ana so mutum ya yi taka tsantsan wurin sakin aure, domin kamar yadda muka faɗa da farko, tabbas akwai soyayya, soyayyan da su kansu iyaye ba sa iya takawa soyayyan birki tsakanin 'yarsu da ko mai neman auren, ko kuma tsakanin shi gidansu da gidan da yake neman auren. Ba a iya raba wannan soyayya da take tsakaninsu, har kuka za ka ga suna yi, har jinya za ka ga sun kama suna yi, kuma jinyar ta gaske ne, ba wai jinyar wasa ba ne ko kuma soyayya, saboda an hana shi zuwa gurin wanci. Ko wani shekarun baya ya kai kamar shekaru 10 ko 11 a nan garin Portsmouth, da yana neman wata a Adamaturu,
da azumi haka dab dab da faduwar rana ya tare mota a Texaco ya tafi da fatu kafin ya zaya mata waya ta fito ta fito ya je yanka ta kuma yana son ta tana son sa amma ka sara ba su a dalilin ma cewa ba za a yadda anan shi baban sa ya rasu anan fito su babban sa da yake rike da shi ya goya shi sai ya ce ba zai abuwan can ba haushin wannan shi kuma sai ya ga sai da ya rasa ta gara ma kowa ya rasa shi ba zai iya rabuwa da ita ba to gare wannan wani irin soyayya ne wace irin soyayya ne wannan wai shi ne rabu da ita wani aure ta gare kashe ta ya yanka ta ya jefa wukan a cikin lambatu ya kuma dawo dan ya tafi dab da bude baki ya kuma dawo ya kwana a fatasku dan haka sai ba a dauka ma shi ne wannan aikayukan ba sar sai da yan sandan Najeriya da yawanci mutane suke rena su sun iya bincike asalin binciken yan sanda su ce CID na damatu an kai musu kes din aka ce tana da kawaye ana neman kawaye tana da abokane tana da samari tana da ana ta bincike daga cikin kawayen ta tace tana da saurayin ta dan fatasku sun taba yin fada tace eh na ta taba ga mun kamar sun ji fada sai aka ce to a nemo shi ta ji tushen bincike kenan su yan sanda suna neman dan wani abu ne dan kadan sai zo musu matattakala na hawa kan binciken da suke yi ai ko aka neme shi kuma saboda tsabar dan duniya ne homa guda ya cika da abokanansa aka tafi da maturin ta aziya homa guda ya cika suka tafi da maturin ta aziya saboda shi dan duniya ne Allah jiganta ka shigo mota aka dawo ya je yan sanda suka zauna da shi shi prosecutor yana tambayar sa ta san wance eh me ya dinka ne ce budurwar sa me ya tsakanin ku ce soyayya ce me ya karshen soyayya ku aure yanzu da ta mutu ka ji dadi ce bai ji ba to ko ka san wanda ya kashe ta ce ni na kashe ta saboda jini ya haushi bai wahal da binciken bai ce ni na kashe ta dan sanda ya ce ba fa isgili nake maka ba sai ce ni ma gaskiya nake ga maka ni na kashe ta to ai aka kashe ta kuma ana na dan abu dan da ban za su yi irin wannan prosecuting din akan kunna abin na dan bayanai dan duk abin da zaka faɗa ko sai an gaya maka abin da kake faɗa fa ana nada yace eh shi ce asali aka ci gaba aka nada a daidai ina ga kashe ta a wuri kaza da mai kashe ta yace da wuka in an je ma cikin ciyawa a cikin kwalbati za a samu wuka aka kwaje tare da shi da yan sanda da motar su aka je gurin aka yi sa'a masu yin ciyawa da sauransu ba su dauki wukan ba tana yanzu dai yana nan shi an yanke masa hukuncin kisa har amma dai bai tunanin sun kashe shi ya kashe ta su can iyayen wannan ya kunyata mutane da yawa kuma ga gashi ba za ka dauka zai wannan aikayukan ba to wannan misali muke yi da karfin soyayya da muka ce tun da farko akwai soyayya a tsakanin masu yin aure a kasar Hausa amma fa sarrafa soyayya ne wallahi ba su iya ba wannan ce ba mu iya ba sarrafa soyayya ne masu irin wannan ta'annutin ba su iya ba saboda haka matarka wai dan ka dauko ƙwarya ta yi surfe zaka kai nika ce ha wani ta aiko ka ne sai kuma ka ga mutum yana jin kunya to da bata aiko ka ba ita ne za ta rubu hijabi ta zo ta yi ta kai nika din inji kenan ta bi layi ko me ha to ai kai kamata kai wannan ai ashe baka da kishin matanka kenan in har ma so kake tana fitowa ta je ce fa ne kasuwa ta kai nika inji ta je ta yi kaza duk ita kadai akwai rashin kishi da kuma rashin sanin darajar mata matarka killace ta ake kaman zinariya kada matarka ta zama kaman kwalliyan doya mana doya ne doyan gudu dutsa dan tan nan gaje ka zaka ga an zuba ta kawai wannan shine kwalliyan doya amma zinari fa in ka je shagon masu kayan iyari duk abin da zinari ne zaka ga an saka shi a cikin wani dan gongomi an saka masa wani kushin na kwanciya kai sai ka ce dan adam in ka zo sai ka dago ka ga gurbin kwanciyar sa a cikin kushin saboda muhimmancin wannan abu to matanka ta fi gurbin muhimmanci to dan haka anan abin da ake nufi shine insakun bi ma'ruf bayan an sake ta dawo aw tasrihun bi ihsan ko kuma a sake ta tare da me mutu'atu talaq a ce da ita dadi na cewa an sake ta yanzu ba a bukatun ci gaba da zama da ita da wannan nake tuna wata magana da Malam Aminu Ibrahim Daurawa yayi wata rana yace wani mutum ne ta Kanas ya taso yazo ya same shi yace masa Allah gafarta mallan ne ina so in saki matata Daurawa yace a daka ta dai yace karshe magana da muka yi da na fahimci abin nasa kamar akwai privacy daga ni sai shi muka zauna muka tattauna me ne dalilin ka na son ka sake ta sai yace duk abin da yake so ta yi ne ba za ta iya yi ba yace kamar su me bata iya girki bane yace ta iya bata iya kaza bane yace ta to kai hakuri bane sai yace a shi abin da yake so yana so ta iya kwalliya ne ko bata iya ba kwalliyan wani ne sai yace ya kan sayo mata irin su mini skirt da sauransu kullun a cikin gidan ba da hijabi hijabin ta zurbi mi a cikin gida shi kuma yana so yana ganin ta da dan suit kaya a tsuke yana kallon ta kamar yake kallon shi mutum ne mai mu'amala da mata da maza kuma yana kallon mata suna burge shi da irin wannan shiga yace akaramaka Allah har daukan ta nayi muka tafi hutu America wai dan ta je ta ga musulmi ma ga yadda su ma musulmi mata suke kuma masajin su juna mata wannan abin na neman ta waye ta goge amma abin ya gagara sai daurawa yace masa to in zaka sake ta ga yadda za a yi zaka gina mata gida sai yace wannan mai sauki ne akaramaka Allah zaka saya mata mota yace zan saya zaka bata miliyan biyu ne yace ko nawa ne yace ko nawa ne zai bata shi dai kawai rubuta yace auro wanda za ta iya masa wannan dressing din a cikin gidansa yace kuma daurawa yace wallahi haka ake ni ne shaida ya saya mata gida ya saya mata mota ya kuma bata wannan kudin saki din ce ya rubuta takarda yace ya sauta kawai dalilin sa shine ita ustazi yace ustazin ci mara gidan miji ai babu zancen ustazanci a gidan miji mijinki mun kare bayani ina ga shekarun jiya ne ko da Allah ya ce ni sa'ukum harsul lakum game da mata ko maza din maza da mata duka duk abin da ya shafi jikin miji babu inda ba za ki gani ba kamar yadda duk abin da ya shafi jikin mata babu inda matan ba za ta gani ba da wannan ne ma malamai sun yi ta bayanan gaske saboda musulunci addini ne wayeye ma'anan harsul lakum din cewa biyan bukata ne na zamantakewa in a tsaye za ku yi ku biya bukatan ku wannan babu laifi matar ka ne ko ma a yayin ne amma dai a tabbata dai an bi ta hanyar da ta dace wurin wannan biyan bukata kar a je ta dubura dutse da ya kamata a yi in aka yi kai ce a tsaye a sufaye a duke ko ma a yayin ne da kuke gani ku zai gamsar da biyan bukatan abin da kuke ji a ranku na dauke wa juna ke wato ku yi abu to dan haka idan an zo saki a tabbata za a saki mace saki mai kyau a kiyaye idda kuma a can sai Allah madaukakin sarki ya ce la takhrujuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajen su ma'ana dakunan su na aure ku mazan kar ku kore su Allah bai bar dokan haka ba saboda ya san dabi'un mu ya san halayen mu sai ya ce wallahi kharujna su ma matan kar su fito su ce ai ina da gidan mu bani ma illa an ya jin bi fahishatin bayyana kuma su fitar da su sai fa in kun ga kaman tana kawo muku maza gida ka sake ta ya kamata ta idda a gidanka kuma sai ta fara kwalliya tana neman kawo maza gidanka to nan kuma sai ka sallame ta domin Allah ya ce ba ku sani ba ta yiwu dan tsakanin da za ta zauna na idda din jini uku da za ta yi a gidanka Allah ya haifar da wani abu na gyaran zuciya tana dan kwalliya tana ado daga nan kuma sai ka ga bari ka dawo da iyalinka domin wancan saki ma ka yi shi ne bisa tsautsayi kuma Allah madaukakin sarki sai ya ce idan akwai masu sake mata din ko kuma su rike su suna walakanta su da manufata sai an biya su kulli sai an biya su kulli shi yasa sai Allah ya ja kunne ya ce wala ta'khudhu mimma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an bai halatta ba a gare ku ku kwace ko ku karbi wani abin da kuka karba a wurin su bai halatta ba dan haka sakin aure ana yin sa ne bisa tsari na karantarwar sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman bayanin da muka yi a kiyaye sai bayan tayi al'ada tayi sarki sannan sai ka ce zaka sauta domin to idan mutum ya saki matansa a cikin al'ada din sai ya sake ta saboda shi ya zaku da rubu da ita me ya hukuncin wannan saki anan malamai sun karawa wa kansu ilimi sun karawa juna sani amma magana da tafi inganci shine wannan sakin ya sauko wasu ne daga cikin su wanda ba su da yawa suke ganin cewa sakin bai sauko ba saboda sakin bid'a ne ita kuma bid'a ba a sattar da hukuncin shari'a akai to amma ta yi ba su ga hadisin Abdullahi dan Umar ba wanda Abdullahi dan Umar ya saki matarsa ba ita wancan da suka yi dan kai kawo da soyayya tsakanin su ba wata daban ne ya saka sai Umar ya zo yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi fa ya saki matansa amma tana al'ada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce masa murhu ka umarce shi fa liraji'i ha ya dawo da ita har sai ta ƙara yin al'ada ta gaba bai take ta bai kusance ta ba tayi wanka tayi tsarki sannan sai ya sake ta ko kuma in yaga dama ya rike ta ta dawo kenan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abdullahi da kansa yake cewa wa husibat li tadliqatan sai aka lissafa min wannan sakin da nayi tana al'ada din saki dai sunansa saki da har yanzu akwai wani kalubale game da sakin aure meye hukuncin mutum ya ce matansa ya sake ta saki uku a furuci daya wanci na sake ki saki uku ki tafi abin ki ko kuma wani ma saboda dan duniya ne irin wancan mai kashe masoyiyarsa sai ya ce na sake ki saki 100 wani ya saki matansa irin wannan saki din yace saki 100 tayi zuciya ta tattaro kayan ta sai da tayi hukurin zata fita sai tace to na dauki guda uku 97 din kuma ka je ka raba wa uwarka da dannanka sai kuma ya rufe ta da duka yawa ita maranta ne ba ci daga ƙarshe da aka je kotu alƙali ya masa tahziri ta hanyar sawa a masa bulala yayi wasa yayi isgili wa shari'a ina ka tabbata an yi saki 100 ita ma aka yi mata ladaftarwa daidai da laifin da ta aikata na ciwon ya je ya raba wa mahaifiyarsa da ƴan uwansa dan haka idan mutum ya saki matansa saki uku a furuci daya me hukuncin sa saki daya ne ko uku anan akwai shi ma ƙarin ilimi da malamai suka yi wa junansu amma dai ni na fi rinjayar da na fi yarda da fatawan da malamai suka bayar na cewa saki uku a furuci daya nan saki uku na fi gamsuwa da wannan me ya dalili saboda ai kamar akwai wasa da rashin mahimmantar da aure din tare da cewa hujjojin da waɗancan suka kawo karɓaɓɓen hujja ne amma mu kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa idan mutum ya saki mace saki uku a furuci ɗaya annabi yakan zo ya ce to saki ɗaya ne dalili ko shine ba a cewa saki na biyu har sai ta dawo ba a cewa saki na uku har sai ta dawo ya sake ta shine bayanin da wannan aya da muke kai a yau take gaya mana at-talaqu marratani ya sake ta marra na farko ta dawo marra na biyu to anan kuma kare inda a ƙara karo na uku sai a yi abin da zabin ɗayan biyu insakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan suka ce to dan haka a ka'idan da annabi ya tafi bari ya kai da Abubakar ita ya kamata a gino a kai har abada a hannun guda sayyidina Umar lokacin yana khalifanci sai ya ga irin wannan sakin aure na isgilin yayi yawa tabi'ai sun yawaita dan haka ƴan sabbin yankan rake suna da yawa a zamantakewar aure sai mutum ya ce ya sake ta saki uku a furuci dai kuma sai daga baya ya dawo yana bege ta dawo sai Umar yazo yana kutuba yake cewa na ga alama mutane suna wasa da abin da Allah madaukakin sarki ya saka musu shi yana da yalwa amma fa tunda sun matsa ina ga zan mayar musu shi in zartar da shi dan haka sai ya zartar da cewa duk mutumin da ya furta matansa saki uku a zama daya a lokaci guda saki uku nan ya tabbata sai ya hakuri hatta tankiha saucan kai rawo to me yasa ake rintayar da maganar Umar akan wannan kaje ka duba fatawar Imam Maliku akan wannan bayani al-Imam Maliku bin Anas yana daga cikin manyan magabata masu tsantsene da taka tsantsan wurin fitar da fatawa amma ya rintayar da fatawar sayyidina Umar kuma abin da yasa sayyidina Umar fatawar ta za ta samu karbuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da kansa yace ni alaikum bi sunnati ina muku tun annabi yana raye yace ku bi fatawan su Umar annabi tun yana duniya bai bar duniya ba yana cikin hayyacin sa sosai yana yin wa'azi wa mutane a cikin wa'azi yace ina ba ku shawara bayan sun roƙe shi kenan kai mana wa'azi ausina ya rasulullah usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa anta amara alaikum abdan habashi fa innahu man yish minkum daga ciki sai yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidun المهديين عبد عليها بالنواجس ان النبي صلى الله عليه وسلم كوي ruko da karantarwata kuma kuyi ruko da karantarwan sahabbaina wadannan kulafa guda hudu ar-rashidun al-mahdiyina عبد عليها بالنواجس kuyi ruko da ita ruko da fika ka sake ta suce mu to in har annabi ya bada shawara tun yana raye cewa fatawowi irin na su Umar Abubakar Usman Ali in sun bada umarnin ayi abu to aikata domin suna da hangin nesa kuma sai da Umar dinnan a hannu guda tun annabi din yana raye ana yi wa annabi wahayi ya sha ba da shawara ra'ayinsa ne amma sai wahayin alqur'ani kuma yazo ya karfafa zancen Umar to dan haka Imam Malik bin Anas sai shi bai ga dalilin da zai sa Umar ya sartar da abin da manzon Allah ya ba da shawara ayi ruko da fatawansa kai kuma sannan inda halam annabin yana raye Umar din ya faɗo wannan abin kar ka sha mamaki Allah ya turo da wahayi ya ce an soke wancan batu me ye dalili saboda an samu irin hakan daban-daban mata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan annabi kaman federal government ne kowa da kowa zuwa yake da dan kauye da dan birni da babba da yaro saboda wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi iyaye ne a gare mu gaba daya saboda haka in ka je gidan manzon Allah ba a tunanin ka je wani abu ne sai dai ka je kwadayin abincin gidan annabi kamar da Allah da kansa ya faɗa walakin idza tu'itum fadkhulu wa idza tu'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna zalikum yu'zin nabiy yin hakan in kun ci abincin gidan annabi gidan annabta bayan kun ci abincin kuma sai ku rashe kuna tunanin ko da akwai wasu kayan kalamba kuma a ƙara muku ku tsaya kuna tadi annabi ya ce yin wannan zaman tadin kuna cutar da manzon Allah a mu'amala da zai da matansa a cikin gida shi kuma yana kunyin ya gaya muku to dan haka Allah ko baya kunyin fadan gaskiya in kun je gidan annabi kun ci abinci na gidan federal government gidan manzon Allah gidan kowa da kowa in kun ci ku tafi a gurin kuma kar ku zauna kuna dauke wa juna kiwa da tayi to manzon Allah kowa yana shiga gidansa sai Umar ya ce wa manzon Allah annabi kowa da kowa yana shiga gidanka kuma masu shiga gidanka nan fa akwai irin su Abdullahi bin Ubay bin Salul da ƴan baran dan sanji Umar akwai irin mutanen kirki muhajirai da ansarawa to su waɗannan da kirkin sun shiga babu laifi ai amma irin su Abdullahi ba munafikai ya kamata ai wata doka da za ta hana manzo Allah ya ce masa kai ina ga babu komai daga baya sai Jibril ya zo da wahayi cewa idan latada kulubi mutan nabi kar ku sake shiga gidan manzon Allah har sai an muku izinin shiga da kuma irin su wai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab aka sauka da waɗannan dokoki shawarar Umar shine yazo ya samu matan annabi sun yi wa manzon Allah gore cewa kar mu kula shi ayi wane ne da wane ne mata suna yi wa manzon Allah tsiwa Umar ya shigo musu kaca kaca yace annabin nan ubanmu ne a waje muna darajanta shi muna mutunta shi tare da cewa ku matan sa ne mu'amala da kuke da shi ya bambanta da irin namu amma ku sani shi shugaban ku ne shugabanmu ne gaba daya annabi ya fi karfin wasa banda ku ba ma in ji shi duyawancin ku ma zawarawa ne fam banda guda daya kuma har ita wanda ba basawaran ba da ya aura asarabu bi tallaka kunna in annabi ya sake ku da giyo babu wanda zai aure ku kusani shi kuma Allah zai musanya masa mata na kirki na kware wanda sun biye ku azwajan khairan min kunna muslimatin kuna ga daran ku musulmi ne mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sai yace ni sai ya hati sai ce wa abkara da kuma dusu zamo gudurai wannan shawaran ba ra'ayin Umar ne wahayin bai sauko ba a lokacin daga baya sai Allah ya sauko da ayar tana jaddada wannan akwai misalai da dama barkati sayyidina Umar ya bada shawara ta zama wahayi sai Allah ya turo Jibril da lafazi irin yadda Umar din ya faɗa sai wasu ƴan canje-canje kara dan haka Umar ya wuce gaban wasa dan haka idan mutum ya saki matansa saboda shi bai sanya ake aure ba daidai yake da irin wanda zai ce wa matansa da wasa je kina sake ki wai in an yi magana sai ce ai wasa yake ba a wasa da sakin aure kamar haka ba a wasa da cewa ya sake ta saki uku in ya sake ta saki uku da wasa wai saboda shi jahili ne bai sani ba kawai yayi hakuri hatta tanki a zautan gayar in ba haka ake ba zai yi wuya a gyara irin wannan shegar ta kan wani ma zai sake ta uku din ba da nufin wannan abun bai ce ai shi kaza ne saki uku ayar afirci guda ɗaya ya fada alhali gariya yake to dan haka domin gyara da kuma sanin zukatan irin mutanen da muke rayuwa da su yanzu a daina ba su kofan wancan magana din da kuma dogaro da irin wannan fatoyi na manyan malamai musamman abin da Imamu na Maliku bin Anas yake faɗa game da wannan dogaro da maganar Sayyidina Umar bin Al-Khattab ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan gabade wurin kare mutunci da alfarman addinin musulunci to dan haka Allah madaukakin sarki ce kada ku fake da rike mata kuna azabtar da su kuna walakanta su har sai in sun ji azaban ta yi yawa su nemi su biya ku kudin kul'i sai fa in ana jin tsoron asali manufanta na neman a sake ta din manufa ce mummuniya to nan kan babu laifi a nemi ta biya kudin kul'i din a kotu a gaban mahukunta cewa kai yanzu baka da daman da zaka iya biyan sadaki yayi tsada 120 ko 150 ina zaka samu wannan zaki biya shi tace eh za ta biya an samu wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzon Allah yana raye kenan take ce masa tana da miji ana cewa mijin Sabit bin Qais ibn Shammas al-Ansari mutum ne tsayayye mai addini mai taka tsantsan yana daga cikin manyan sahabban manzon Allah yana da gudun duniya saboda haka gudun duniyar shi yasa sai ya shafi zamantakewarsa na aure da wannan mata. Sai take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta kawo ƙara tace ni ba na kyamatan wani abu game da Sabit bin Qais. Idan addini ne zai sa aure mutum Sabit ya cancanci aure shi inji ta. Sai da ta ƙara yabo sai ta ce amma fa ni ina jin tsoron kafirci bayan musulunci. Manzo Allah ce mata bai gane ba tace gaskiya ita ba za ta iya zama da shi ba. Saboda irin yanayin sa kamar dai wancan da yawa daura wancan abu. Ustazu ne ba za ta iya zama da ustazu ba. Kwana sallahi ne azumi to ina aure zai yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan yanzu na fahimci da kika dosa. A fatara dina alaihi haqiqatahu gona guda ya dauka ya bata a matsayin sadaki saboda tarajan matan auren sa. Zaki miyar masa da gonan sa duk da zaman aure da kuka yi tace a guje makwa ni hakan ma nafi so yafi nono fari in jita. Tana jin dadi da karsashi tace ta miyar aka yi rubutu ta miyar aka kashe aure. Yanzu irin wannan su babu laifi kaga ita asali manufanta shine tana gudun kar ta zo tana zama da Sabitu dan Qais tare da cewa yana da dukkanin dabi'u da halaye da nagarta irin na namiji. Amma akwai wasu abubuwa da yake wanda ita kuma ta kyamata. Dan haka kada zaman da take yi zaman ba ta kyautata masa kuma ta saba wa Allah shine akrahul kufra ba'da al iman. Ina tsoron kafirci ma'ana kufranul ashira in kafirci wa mijina. Ya zama in yi wani abu da zai so sa masa rai kuma Allah ya tuhume ni da wannan abin ya zama wata sanadiyar azabtar da ni ranar alkiyama to wannan abin da ke tsoro. Ni ba zan iya jure abin da yake yi bane. Manzon Allah sai ya ce to abin da za a yi ki biya a sadakin da ya biya ki shikenan sai auren naku a yi haƙuri da shi. To irin wannan babu laifi idan har an samu irin wannan. Idan kuma misali a janibi guda gani ake yi ita matan asali manufanta dama tana da wani saurayi nata. Ka aure ta ne a matsayin budurwa ko kuma ka aure ta ne a matsayin basaura don yawancin zawarawa sun fi irin wannan shegantaka. ‘Yan matan ma suka yi. Akwai wani wanda ta fi so sai babanta ya hana sai ya ɗauko wani abokinsa ƙawayenta kuma suka yi ta hure mata kunne kin auri tsoho. To tun daga nan zaki auri tsoho kai tun daga nan ta saka karan tsana da farko kamar ta yarda da hukuncin baba. Amma yanzu da ake ce za ta auri tsoho sai ta sa to kuma za ta zauna da wannan tsohon ba. Dan haka an aurar da ita mijin sai ya kasa gane kanganta ita shi akwai wani saurayi can da take so. Kuma manufanta shine ta bakanta wa wannan mijin rai. Dan ta je ta kawai ta koma gurin wancan to idan har wannan manufan ne da ita to anan shi kuma mijin zai iya tsayawa ce sai ta biya shi kudin kul'i kudin wanke muni tunda ita ce ba ta son sa. Idan har an yi haka fala junaha alaihi ma babu laifi a tsakanin mijin ko matan shi mijin ba shi da laifi dan ya nema ta baya ita ma babu laifi dan ta dauka ta bashi kudin wanke muni din. Kuma wannan bayani din yana daga cikin dokoki da tsare-tsaren hukunce-hukunce na Allah. Kada mutum ya dai keta irin wannan abin ana ganin su kaman wasa sukan iya sabbaba wa mutane fitintinu a cikin rayuwarsu. A saki mace a walakanta ta ko a rike ta ana tozarta ta ana ci mata mutunci wanne yakan haifar da fitintinu masu yawan gaske. Kuma shi yasa Allah ya ce man yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun wadannan sune tantagaryan azzalimai. Idan da ta yi aure a gidan mijinta na biyu ba auren kisan wuta ba domin akwai masu auren kisan wuta wani ma mijin farkon ne da ya ga matansa tana zawarci sai ya je ya ɗauki kuɗi ma wani nasa wani mutuminsa ya hayo shi ya ba shi kuɗi ya aure ta amma ya ga masa an je kukula ta kare ni in an je bayan kwanaki kaɗan sai ya sako ta shi kuma sai ya fake da wannan alhali fa manufan auren da kuɗin sadakin da komai da wani abin da duk ake na tsaraban aure. Shi wannan mijin farkon da ya saki shi ne bai wancan ya je ya aura. To wannan shi ake kiransa taisul ariko tauran aro. Kamar yadda kake kai akuyanka gidan awaki. To karka yadda ka zamo tauran aro ka zamo la'ananne a shari'ar musulunci. Kai aure dan ka halatta ma wani matarsa wannan haramun ne. Shi ne da Hausa ke ce masa auren kashe wuta ko kisan wuta. Irin wannan aure haramun ne bai halatta ba a fuskan shari'a ko masu yinsa suna aikata abin da yake haramu don haka za su fuskanci fushin Allah madaukakin sarki a rayuwarsu tun a duniya kafin su je ranar lahira kuma su tarar da sakamako ta yiwu mafi muni. Allah madaukakin sarki ya kare mu don haka idan auren akai aure mai kyau to wannan babu laifi har yanzu dai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu matan da mijinta ya sake ta kuma suna soyayya bayan wani lokaci sai tayi zawarci wani yazo ya shigo ya aura amma ita tana da manufa in ta je ba za ta sauna ba shi wancan bai sani ba sai da ta je kawai ta kunna wuta sai ya sauta ana ta rigima kayya kayya sai a shari'a ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka yi take kwashe labari ta gaya wa annabi shi ba bai mata bane manzon Allah ya ce ban gane me miki ba sai kin yi bayani ai yanzu an zo kotu ne a kotu ba a boye komai bayyanawa ake me ya faru tace ai haka yake sai ta kama gefen mayafinta tace haka fa yake haka yanzu ta yi wani abu ne na kunya hakan da yake kowa mai hankali ya gane me take nufi ma'ana ba zai iya mata bukata ba annabi sai ya dariya ya gama gano ta yace la abin da kike faɗan ba zai yi ba hatta yazuku min usailatiki wata zuki min usailatahu har sai kun dandana zamantakewan aure ke da shi zamantakewa mai kyau ya biya bukatan aure da ke ba sau ɗaya ba sau biyu ba ke ma kin ji dadin zama da shi har sai an yi haka a irin wannan irin zamanin namu an taba samun wani wanda aka bashi kuɗi ya je ayi wannan abun sai ya yi dace ita kuma ta zaku da bukatan namiji a dan zawarcin da ta yi kuma sai aka yi wannan auren shegantaka shi mijin ya san ya aura ne saboda wane shi ya bashi kuɗin sadaki da sauransu je suka yi zaman aure zama mai kyau saboda daman ta zaku da bukatan namiji kuma gashi ta yi aure sai ta bada kanta alhali ta san shirin da mijin yayi shi ma wannan da ya aure ta ya san shirin da suka zauna sai ta ga ta fi gamsuwa da shi akan mijin farko sai ta ce to fa babu wannan batu shi kuma sai ya kunna masa wuta ya ce ai ko ba zai sake ta ba ya kai shi kotu kuma da kunya haka da ya hakura ja ya fado ja ya dauka to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja mata kunne ya ce ba zai yi ba a kashe wannan aure haka za a je a zauna har sai kun yi zaman aure zama na hakika idan ta kuce ta hado ku ba bukatar ki nake koma gidan mijinki na farko ba har ki zo kina kwatanta shi kaman gefen zani a'a wannan ba daidai bane saboda shi wancan dama an san shi yana da iyali inda ku gefen zani ne shi da babu yadda za dama tansa ta farko da za ta fado wannan haka yawa amma idan miji na biyu din bayan ta hado su ya sake ta to wannan babu laifi ayi kome tsakaninta da mijinta na farko da ya sake ta idan an tabbatar in an dawo hali zai saba ba za a ci gaba da gardama ba ana tada kura ta yadda hali da ya sa aka sake ta na farko hala ta je ta kanta ya gwari da bango ta gyara halayenta ɗabi'u da sauransu za a yi zama na hakika na farantawa da hakuri da juna to nan kuma babu laifi sai a yi kokari a dawo shi yasa Allah daga ƙarshe ya ce wa tilka hududillah wannan hudokoki ne na Allah yubayyinu hali qaumi ya'lamun yake bayanin su gwari ga mutane masu sani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayinsa masu neman sani din ya kuma ilmantar da mu ya bamu ikon aiki da abin da muke